أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يريد المتسابق الدعاء وأن المصلاتي من البركة إن شاء الله ناء النور da ke nan Musatu Abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na birrul walidain mafhumun wa fada'il wa adab wa ahkam fi dawil kitabi wa sunna da fadilatu shaykh Sa'id ibn Ali ibn Wahab al-Qahtani rahmatullahi alayhi, bisa ga kurewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna wato farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan darasi ya zama hujja ne gare mu, ba hujja a kanmu ba. Allah ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai da aikata daidai. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da duk abin da ke cikin littafi da su. Allah ta'ala ya ba mu ikon kyautata wa mahaifa suna raye ko bayan rasuwarsu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da zai yarda da su saboda sauke nauyi na kyautata wa mahaifa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ga waɗanda iyayen ke raye, Allah ya ba su ikon gyara kurakuransu a kansu. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha huɗu insha Allah. Gabanin nan akwai sadarwa da aka ce ina ji Afirka TV sun fara sanya wannan darasi din, ina zafin ranar Juma'a aka ce daga karfe 8 zuwa 9 na dare ko da kuma maimaici ranar Asabar, ina zafin wannan kuma da ranar insha Allah ta'ala. Allah ya saka musu da mafi alkhairin sakamako, kuma Allah ya sa darasi da wani amfani gare mu gaba daya. Daidai kan wata fakara, shafi na 34 ƙarshen fakara da ko muna cikin babi na 4 rabi'an, wato na 4 anwa'ul birr allati yuwassalu biha alwalidain ba'da mawtihima kathira. Malam yace nau'uka na ayyuka na alkhairi da ake saduwa zuwa ga mahaifa da su bayan rasuwarsu suna da yawan gaske. Akwai nau'i kala-kala na irin ayyukan alkhairin da idan muka yi wa mahaifanmu da suka riga mu gidan gaskiya, insha Allahu ta'ala wannan alkhairi zai sadu gare su, sannan mu kuma zai kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na farko malam yace al-istighfar shine yawan roƙa musu gafara ta Allah subhanahu wa ta'ala, wanda mun yi magana mai tsawo a kai sati da ya gabata. Na biyu addu'a lahuma shine yi musu addu'a. Mun yi bayani bambancin tsakanin istighfari da kuma addu'a. Istighfari roƙa musu gafara ta Allah ta'ala a wurin da suka kuskure. Addu'a kuma ya tafi dukkan nau'in ayyuka na alkhairi da muke roƙa musu, ko aljanna ko wani abu da ya kamata wata. Za mu tashi a kan fakara ta uku insha Allah ta'ala. قال المصنف رحمه الله ما لن الله يمسر هما يتي دغ cikin hakoki na iyaye akan mu bayan koma wasu zuwa ga Allah koma suna raye a duniya shine qada'ud dayn alhuma biyan bashi dake kansu. Idan mutun yana da mahaifi ko mahaifiya suna raye ko sun rasu, muhimmin al'amari ne mutun ya biya musu bashi. Duk abin da kake da hali ake bin mahaifinka bashi, ko kana aiki a wani gari ko kana kasuwanci a wani wuri, idan ka dawo gida ka bincika ana bin abba bashi ne na mai na abinci na kaza da kaza da ya saya ko na magani, in kana da hali sai ka biya. Haka mahaifiya ana bin ta bashi duk kankantan bashin ayi kokari a ga an biya musu, wannan yana daga cikin haƙƙi. Idan ku suka rasu to gaggawan biyan bashin muhimmancinsa ya fi gaggawan yi musu wanka da kai su makabarta. Saboda mai saboda biyan bashi din shi yake sauwaka musu hatta kwanciyan kabari. Idan mutum ya rasu ya koma ga Allah, kwanciyan kabari yana tsananin wahala gare shi matuƙar adadinsa bashi. Shi yasa matsala ta bashi, asalin cin bashi idan akwai larura halal ne a wani hali. Amma idan ka duba hadisai da ke tsoratarwa a kan ran mumini ma idan ya ci bashi ya rasu, to abin sai ya tsarsa ba ko kuma shin ku wannan abin halal ne? Saboda gashi dai an halakar, amma kuma abin da zai biyo bayan mutum ya ci to kuma akwai al'amura da yawan gaske. Shi yasa akan kira shi halal ne a halin zarura. Idan ka mutum ya ci to ya tabbatar da aulawiyya nasa, mafi muhimmancin abin da ya sa a gaba shine yayi zai biya wannan bashin da ake bin sa. Mafhum? Don haka na uku qada'ud dayn alhuma biyan bashi daga gare su. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه صبر حديث أبو هريرة الله يكارى ما سيدى قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظن الله سيران أمينك استبت أقريش يتي نفس المؤمن مؤلقة بدينه حتى يقضى عنه. وانا حديث يتي صحيح الترمذي الإسلامي نفرقه حديث يتي بيد أربعين دموعي manzon Allah tsira da abinci tabbata gare shi yace nafsul mu'min ran mu'mina, idan aka cire shi idan mutun ya rasu aka zara ransa a jikinsa, mu'allaqatun bidainihi rannan ana daura shi a jikin bashin ne, za a tamke ran mutum a daure shi kamar yadda ake daura kura, ba za a bar ransa ya karara ba, ba zai huta ba hatta yuqda an, har sai an biya masa wannan bashin. Da haka duk ba fa nafsul muslim ba ko kuma insanin bal mu'min ran mu'mini. Ka duba fa girman magana, ba fa kawai ran dan adam aka ce ko ran musulmi ba, a ran mu'mini na daure da bashi, suna rafi a tamke yake da shi, baya hutawa hatta yuqda an, har sai a lokacin da aka biya masa wannan bashin tukunna zai iya hutawa. Inda an ce musulmi ko an ce dan adam sai ka dauka da sauki, wannan fa ana magana ne akan mu'mini wanda hadisin da kansa ya tabbatar da mutum ne mai imani amma ga halin da yake ciki. Nafsul mu'min mu'allaqatun bid-dayn hatta yuqda an. A wani hadisi da ke cikin sunan na Imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi, manzon Allah tsira da abin tabbata a gare shi wani sahabi ya rasu, sai yace mu wa sahabbai inna sahibakum ma'surun hatta yuqda an, wannan dan uwan naku inna sahibakum wannan dan uwan naku ma'asurun, wato ma'asur daga asir ne, wato ya zama fursuna. saboda bashin da ake bin sa yanzu ya bar duniya can da yaje ya zama fursuna. Bi ma'ana kamar wani wanda ke gidan yari, an sa shi a gidan yari ya zama fursuna, ba zai fita a wannan fursunancin ba har ta yi ƙudu'an har sai an biya masa wannan bashin. Ya rasu amma da yaje can sai aka mai da shi fursuna. Wannan hadisi iya cikin sunan na Abu Dawud da rahmatullahi alaihi, hadisi na 3341. Kuma abin da yake sabo sabo yace inna sahibako, kaga kenan ya zama sahabi dan uwar firuna sahibantaka dake tsakanin su da shi. Wa ma zalika manzon Allah tsira da yake tabbata a gare shi halin da zai zauna a ciki kenan. A wani hadisi da yake cikin sunan na Imam an-Nasa'i rahmatullahi alaihi cewa sahabban sa yake wallazi nafsi biyadihi, na rantse da wanda raina yake hannunsa, lau kada ala ahadikum dayn, da za ka kasance ana bin ɗaya daga cikin ku bashi, thumma qutil fi sabilillah, sai yayi shahada a tafarkin Allah, thumma ukhiya, sai aka rayar da shi ya dawo duniya, thumma qutil, aka sake ɗaukar ransa a tafarkin Allah ya shahada, thumma ukhiya, sannan aka sake rayar da shi. Annabi tsira da aminci tabbata gare cewa la yadkhulu aljanna hatta yuqda anhu daynuhu, wallahi ba zai shiga aljanna ba har sai bashin da ake bin sa an biya masa, ko da zai je ya dawo a tabarkin Allah ya rasu, amma dalilin wannan bashi din sai cewa wallahi ba zai shiga ba. Hadithin ya cikin sunan Nisa'i rahmatullahi alaihi tafsir sana hadithi na 4367 yace ba zai shiga aljanna ba har sai an biya wannan bashi, ba fa koyi kwanta ya rasu ba, ba nama ya ce guda ya rasu ba, a tafarkin Allah ya rasu, ya rasu ɗaya ya dawo ya kare rasuwa na biyu ya dawo, amma duk da haka annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba sai an biya bashin. Akwai ran da an kawo wani sahabi rasuwa ya za a masa sallah, aka kwantar da gasa manzo Allah ya zo zai yi sallah, sai juya ya ce ana bin sa bashi, aka ce na'am, me ake bin sa, ya ce dinar guda biyu, sabai zuwa gaya ba, sai annabi ya ce to ba zan iya masa sallah ba. Har san da Abu Qatada radiyallahu anhu yazo ya biya wannan dinar guda biyu ga manzon Allah sai ya ce to mu je a masallah. To a yanzu ba kun da suke cin bashi ba sa ma ci da niyyar za su biya. Wannan shine hatsarin. Mutum a ran da yake karban ma bai gaya wa kansa zai biya. A kun da saboda tsabar san cin bashi yana da kudin zama ba da cewa sai ya ci bashi. Kuma yanzu akwai wanda sun koyi bashi don kada ka gaya musu damuwarka, sai mutum ya tambayi bashi ya ci don me, don kaga duk wanda ke cin bashi ba za ka zo ka tunkare shi da matsala ba. To ya yi wannan ne a matsayin strategy kada a tambaye shi wani abu. Bashi idan ka duba shari'a ba ta haramtar ba, idan muka duba mafi tsawon aya a Qur'ani aya kan bashi take magana, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu. Wani sura kenan? Baqara aya ta nawa? 282. Jazakumullahu khairan. Kaga akan bashi take magana, da sharuɗan bashi, da yadda ake rubuta bashi, da yadda ake samun shaida akan bashi. Kula ga wannan asali, in ka duba shari'a ba ta ce haramun ba, amma yadda aka tabaibaye matsalar bashi, aka nuna irin hukuncin da ke kan mutum ransa ba zai huta ba, sallah ma fiye yin halitta ya ƙi masa, kamar yadda ya zo cikin musnad na Imam Ahmad rahmatullahi alaihi da makamantansu. Wannan zai bayyana mana a rayuwa cin bashi in kana da bukata ya zama shine na ƙarshe. Kana da bukatan kuɗi, eh, ba ka da aiki, eh, ko aikin kwadago ka je ka yi, ka nemi halal ɗinka ka biya kanka bukata. Na biyu, idan wannan bai ba, kana da wata 'yar kadara da ka mallaka, eh, ko da wayar hannunka ne ka haƙura da ita, ka sai da wayar ka biya bukatanka. Abinda kai don bin dokar Allah, Allah zai tausaya maka a baya, Allah zai jinkai zuwa gare ka. So da ka dage ka yi wannan, amma kar ya zama wai ɗabi'armu ne duk ƙanƙantar matsala sai mun ci bashi, duk ƙanƙanta sai mun ci sai ya ci bashi. Wani fa holiday zai tafi hutu, amma sai ya ci bashi ya je holiday. Waye tilasta ka zuwa holiday? Wani birthday party na ɗansa zai yi, amma wai bai ci bashi birthday party, wai murnar haihuwar ɗansa, don Allah ya sa kai a wahala. matsala ta bashi, ina ba wa ƴan uwana da kai da nasiha mu riga kafa da ita dan ba mu san yaushe ne ajalin mu zai zo ba. Idan tilasta sai mun ci bashi, to mu yi iya kokari duk damar da muka samu da gaggawa mu biya ta. Duk damar da aka samu gaggawa ya zama priority ka shine biyan wannan bashi da ake binka. Al'amarin mutane da suka yi wa bashi sakainar kashi su ci bashi ba sa biya yana ba ni tsoro. Kuma abin takaici wannan bai takaita a wurin ƴan duniya ko lokaci hatta ustazai da masu karanta addini suna da wannan ɗabi'a. Mutum ya karɓi bashi ya ci amma ba zai ƙara magana a kai ba. Ba zai sake magana ba, in ta kama shekara goma ne ko ashirin matuƙar ba a tambaye shi wa zai bayar ba. Mutane sukan mamanta sukan ɗauki bashi kamar ganima ne. To kun ga dai sakamakonsa. Shi yasa idan kana da mahaifa suka rasu, abin da za ka yi na gaggawa shi ne a bincika bashin da ake binsu. Don Allah, ana bin baba bashi ne, ana bin inna bashi ne, ana bin hajjiya bashi ne, ana bin baba bashi ne, ana bin malam bashi ne, ana bin alhaji bashi ne, gwargwarsun da ake faɗa da gaggawa a an biya wannan bashin. Saboda me? Saboda biyan bashin ya fi muhimmanci ga ransa da ya fita a jikinsa, ko ranta da ya fita a jikinta fiye da ya musu sallah ɗin. Tunda kaga bashin ya hana fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam ya wa to da ka biyan bashi ɗin ya zama shi ne aulawiyya. Wannan kuma ba sai iyaye ba, ko aboki ne ya rasu, ko wani ɗan uwa da ya rasu, a yi wannan da gaggawa. Ko kuwa zana akwai wanda ya rasu ɗaya daga cikin wanda ake harkokin addini da shi daga cikin shugabanni. Ina jin ya rasu da aka kira abin nan tambaya na farko wanda ya kira ya yi min magana na ce masa to Allah ya gafarta ya fita. Gabanin mu tunanin matsala da gaggawa, na san lokaci kaza akwai kaza da kaza da ke hannunsa. Yace ni haka dai fa, nace to ai wannan shine yanzu aulawiyya ni shawari na, tunda haƙoƙi ne na al'umma kuma ga gudunma da ina bada shawara shine a yafe wannan haƙƙin. Sai aka yi mutun da ga kace duk yawan yan haƙƙin an yafe, to wannan yafi muhimmanci akan niman sallah a daidai lokaci. Saboda yin sallan ba zai sa a kunce wannan ran nasa daga tabaibayi ko kuma daga fursunancin da aka fashi a ciki ba, amma biyan baki zai ku fata. Ai yin sallah dai an wajabta ta a matsayin fardu kifaya dai gare mu, amma Allah zai iya mutum rahama ko da kuma ai sallan ba, wani ai ƙonewa yake yi ba a ma samun gawa. Amma dalilin wannan ba zai hana Allah ta'ala ya masa rahama ba, ƙone wanda ya ma ya shiga da cikin alamatu husnul khatima, alamomin kyakkyawar ƙarshe. Mafhum? Tayyib. Don haka ina nasiha ga ƴan uwata, mu yi a hankali da al'amarin bashi, mu yi a hankali. Wancan sahabin da Abu Qatada ya biya manzo Allah yake cewa al'ana baradat jilduhu lahu, annabi yace yanzu yana biya masa dinar biyun nan sai fatarsa ta yi sanyi gare shi, amma da ta yi zafi. Yanzu ana biyan bashin sai fatarsa ta yi sanyi gare shi. Kaga kenan bashin yana iya sa mutum ya rasu har jikin fatarsa ta rika ƙonewa tana zafi. Wannan dinar biyun fa a naira a yanzu ina zaton bai wuce naira 250,000 ba. A naira bai wuce naira 250,000 ba. A riyal bai wuce riyal 2,000 ba. Amma ga abin da ya kawo. Allah ta'ala ya ba wa kowa mafita ba sai an ci bashi ba. Allah ya ba wa kowa mafita ba sai an ci bashi ba. Kuma sunna ta karantar da mu ana iya yin addu'a ma don neman kariya daga bashi. Ga hadisin Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asam wal maghram. Hadisin ya Muslim ko hadisi na 289. Manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yana addu'a, ya Allah ina neman tsarinka daga zunubi da kuma bashi. Ya Allah ka kare ni daga yin zunubi, Allah ka kare ni daga cin bashi. Kaga annabi da kansa yakan yi addu'a Allah ya kare shi daga bashi. To wannan addu'a tana da muhimmanci, duk matsala da ta tunkare mu, mu roki Allah ya bamu hanyar warware ta ba sai mun kai gaba shi ba. Hanyoyin Allah suna da yawa, wata hanyar ba ka tsammani sai Allah ya bude maka ita. Me dalili? Saboda duk wanda ya takawa Allah ta'ala yana ba shi mai, yana ba shi mafita. Allah ta'ala ya bamu mafita gaba daya. Wali hadithi Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma. Sannan da hadisin Abdullahi bin Umar Allah ya kara masa yadda, wanda yake riwaya ne na Muslim hadisi na 1886 cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. أنا غافر تاوالي يرمتو الشهادة كوان أبنيك يكنس أما بندباش شهيدي أنا إيا غافر تاوالي كوان أما أنبيسي إلا الدين دي بندباش وانك يكان لنا من جرمان باش mutun zai rasu a wurin Allah ya yi kuskure da ido a yafe masa shahidi ya rasu ya yi kuskure da kunnensa Allah ya yafe ya yi kuskure da bakinsa Allah ya yafe ya yi kuskure wajen wani abin da ya ci Allah ya yafe abin da ya ci Allah ya yafe amma bashin wani da ya karba kuma to na Allah ba zai yafe masa ba saboda girman bashi mu dage da addu'a a kowace matsala muka shiga Allah ya bamu mafitan da zamu magance ba sai mun ci bashi ba kuma waɗanda dole ta kama a cikin mukci bashi mu ji tsoron Allah da gaggawa mu ne yasa kuma gabaninka cika tabbatar cewa cin bashin ne na ƙarshe ya fi sauƙi mutum ya cire gadan da ke ɗakinsa yake kwanciya a kai ya sai dai biya buƙatarsa in wannan zai biya buƙatar da ya ci bashi ya fi sauƙi mutum ya sai da mashin ɗinsa ya riƙa hawa a taɓa ya biya wa kansa buƙata da ya ci bashi mutum yana da gida mai kyau yana da motar hawa iya da dan wani kaza da kaza iya da noma amma duk da kai akwai mace duwar kudi sai dai ya ci bashi wani lokaci abadin ma abu ne da yake kawai halal ne a rayuwar ma ba wajibi bane kawai abu ne kawai na maslaha rayuwa mutum sai ya ci bashi Allah ta'ala ya ba mu wata a rayuwa na'am matsala ta hudu qala al mu'allif rahimahullah malam Allah ya masa rahama ya ce na daga cikin haƙƙin iyaye bayan rasuwa a kan ɗa shi ne qada'un nuzur alhuma shi ne warware ko biyan bakance da ke kansu mun san bakance ko bakance shi ne ibadar da ke da alaƙa da mutum ya ce idan Allah ya masa kaza to shi zai yi kaza in Allah ya bani kaza zan yi kaza gabanin mutum ya yi bakance ba wajibi ba ne a kansa amma idan ya riga ya yi Allah ya bashi kuma ya zama wajibi a kansa mafu? Tayyib sai da in bakancen na haramun ne to a nan ko ba a cika tashi mutum ya ce zai yi jaraba in ya ci jaraba zai sha giya da gaga ya bakance bai yi ba to a ka'ida sai dai a yi bakance cikin abin da yake na menene na halal ne kuma idan mutum ya roƙi Allah ko da bai ci jarabawar da ya rubuta ba yayi ne dan waye kone ko kuma bai ci waye kone ko ba iya da mutumanci ya cika wannan bakancin don Allah ta'ala yakan hana ka wani abu kuma ya ba ka wani abun da ya fi shi muhimmanci wannan iya faruwa sau da yawa a rayuwa inda ka san abin da ya sa Allah ya hana ka wasu ni'imomi a duniya da kuma wasu da ya baka da tuntunin ka yi godiya gare shi mafu tayyib daga cikin bakance ka ka nadiri siyam kaman yin bakancen azumi wanda an samu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da matarsa na Fatima radiyallahu anha sun taɓa yin bakance na azumi kuma waɗanda suke cika bakance Qur'ani yaye ba su a Qur'ani kaman min babin misal yufuna bin nadiri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ونسورة كذا عيسى عبد الله سورة الانسان آية تبقي زوات ترى زادك الله علما وإيمانا هكذا سورة الإنسان كما آية تبقى إذا تتفض وكما تترى الله تعالى مكئل من القرآن بأنفاني والحج أو العمرة هكذا كما أي كن حج لعمرة إن سنبع كان تنوى النصي أجي أموسو إما بصيبته يننا كلا ما إيانا مهم أنت أجي أموسو دو تايم نكسع مجاما جيكا جيكا يوم هاي كنغا كما هاي كن حج كعمرة iya da matuƙar muhimmanci kuma in yana da akwai dama din ka fara fifita nasu a kan naka don kai kana raye kana ci gaba da sauran ayyuka da alkhairi su kuma sun koma zuwa ga Allah ba su da ikon da za su yi abinda kai ka musu shi ne babban abin da za su ci riba kuma yadda ka mu'amalance su idan kai ma ka bar baya haka bayan naka zai kyautata maka insha Allah ta'ala. Ai aljaza'u min jinsil amal ne, yadda kai wa magabata mafiya yawa haka kai ma ake maka mafu tayyib wa ghairi zalika mimma tadkhuluhu an-niyaba, da koma bayan azumi da haji da umra kai duk wani aiki da ake iya wakilci kai advertising wani kai a matsayin wani, to duk abin da ka san iyan kake bukata ko ake bin su bashi ka je ka yi shi, ba sai wannan azumi kawai da haji da umra ba, duk wani abin da wakilci ya halatta. To idan iyayenka sun rasu da bakantansa ko sun rasu da kwadayin su yi shi, to kai da Allah ta'ala ya rayar da kai sai ka dage ka yi wannan ibada din a matsayin su, insha Allah ta'ala za ka gamu da alherin duniya da alherin lahira. Mafhum? Tayyib. Khamisan, nabiya qala al-muallif rahimahullah, malam Allah ya masa rahama yace qada'ul kaffarat al-huma, warware kaffarori daga gare su, uwa da uba ka mutu ka warware duk wani kaffara da ke kansu ko ka biya musu kaffara da ake bin su, shi ma wannan iya daga cikin haƙƙoƙin su akan mu musamman idan sun koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Mafhum? Tayyib. Ka kaffaratul yamin, kaman kaffarar rantsuwa. Akwai kaffarar rantsuwa, yayi ake yin ta? Ko ciyar da mutane goma, ko tufatar da goma, ko azumi nawa? Azumi kwana uku. Wa zai iya bani aya akan kaffarar rantsuwa? La yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul a'mal. Fa kaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba. Zuwa ƙarshe wani sura kenan? Ma'ida aya ta nawa? Aya ta 89. Lallai malam yanzu a gaishe ka. Kaga na sami mai suna da Anas. Kai ma sai ka je ka sa ɗanka Isa. A yi damu ba ka yi wa Annabi Isa mai suna ba to? Idan ni dai ban kai ka mun ba za ka yi Annabi Isa ba. Na. So kaman kaffarar rantsuwa ana yin ta da ciyar da mutane goma ko tufatar da su ko kuma yin azumi guda nawa? Salasata ayyam. Zalika kafaratu aymanikum idha halaktum wahfadhu aymanakum. Allah ya ce ku kiyaye rantsuwarku har ya zama duk magana ka ce wallahi tallahi wallahi tallahi. Wannan yana da hatsari ya zama mun maida sunan Allah abun wasa, duk wata magana ka ce wallahi tallahi wallahi tallahi. Ranna wani mutum ya yi magana akan wani abokinsa, suna magana a waya sai yake gaya masu abin da ban tsoro, sai ya ce masa ka sai masa wallahi tallahi, sai ya ce mun dakatawa ne ni ban muna magana kace mun wallahi tallahi, na san ƙarya kake yi da Allah. Akwai bala'in da ya kai wannan? Babu bala'in da ya kai wannan. Sunan Allah babba ne, duk inda ka jefa shi to yanzu magana ta kare a kai, in dai ka sai wallahi tallahi to magana ta kare a kai. Duk wanda kake da imani in ka zo gabansa ka ce wallahi tallahi kuma ya san girman Allah, to in cutarsa kake so kai rasu a kan kare za ka yi cutarsa, don ba dalilin da zai sa kuma ya masa musu. Saboda duk wanda kake masa wallahi ko tallahi ko billahi sai magana ta gane, saboda ka kai kololuwa na tabbatar da abin da ka faɗa haka ne. To da haka mu kiyaye kar mu riga jefa sunan Allah da wasa. Mafhum? Tayyib. Wa kaffarat qatl al-khata, da kuma kaffara ta kisan kuskure, idan wani ya kashe mutum a kuskure shi ma akwai kaffara da ke kai. Wa zai iya bani aya akan wannan a Qur'ani? وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا. wani sura da sura ke nan? Nisa'i aya ta nan? Aya ta 92. Zalikumullahu ilmun al-imani. Wa ghayri zalika da koma bayan wannan. Shi ne kisan kuskure ana masa kaffara. Shi ma ko? لدخول هذه الواجبات في قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما سبوذا لوذا نأبوا تنشق تكون واجبين كما يدي ذو الشيء حديث عبد الله بن عباس الله يقال عمر في الدار وفيه لك تكيتي أن مرأة للي وتمت نظرت تايباكا أن تصوم شهرا ذات أزمين وتعودا فلم تصوم حتى ماتت bata samu ikon yin wannan azumi ba har Allah ta'ala ya dauki rayuwarta bata samu ikon yi ba wannan hadisi iya Bukhari hadisi na 1953 na'am fa ja'at qarabatu la sai wata makusanciya gare ta tazo bayan karatu imma ukhtuha ko ya zama yar uwarta din shaqiqiya ko li abi ko li ummi aw ibnatuha ko kuma yarta ce wata mace dai ta zo amma alakar na nuna ko ta zama yar uwa ta jini ko kuma yar cikinta ko wacce ke amsa sunan ya ce ila annabi sallallahu alaihi wa sallam ta zo zuwa ga annabi tsira da aminci tabbata a gare shi fa zakarat zalika la sai ta ambaci wannan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai manzon Allah ga yar uwa ta tara su kai ba kancan za ta yi azumin wata guda ba da samu ikon yi ba tara su shin zan iya biya mata fiyayyen halitta tsira da mutum saboda ga da sai amsa masa tambayar da kuma tambaya saboda iya cikin balaga wani lokaci idan kai tambaya sai a tambaye ka cikin tambayar da aka maka sai amsar ta fito wannan lokaci iya magana ne kai da kanka ka amsa wa kanka saboda lokaci in an gwama al'amura sun fi fitowa fili sai ce a ra'aytiki law kanat alaiha dayn kunti taqdi yannahu shin yanzu kaddar akanta akwai bashi da ake binta kamar na kudi idan ta rasu shin zaki iya biya mata kalad na'am sai ce zan biya mana in ana binta bashin kudi wata makwabciyarta ko ka wata na bin bashi ai zan iya biya kalad sai yace fadailullahi ahqqu ayyukum in ko zaki biya mata to ai bashin Allah ya ci bashin dan adam muhimmanci wannan azumi bashin Allah ne wannan kuma kudi kuma bashin dan adam ne to ai ga mai hankali haƙƙin Allah ya fi nauyi akan haƙƙin mutum ai haƙƙin mutum din ma kana jin tsoron tabawa ne saboda tsoron Allah ai da da ba imani da Allah lokacin jahiliya ai mun ga yadda ake yi might was always right duk wanda ke da ƙarfi sai baya kuskure kai duk abin da yake daidai ne iya ƙarfin ka iya halaccin ka a lokacin amma waɗanda suka yi wancan zamani suka murƙusa kowa irin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu da suka shigo musulunci kuma sun fi kowa tsoron saba haƙƙin ɗan adam ba sa iya yi ana yaba Umar da cewa wa kana waqafan inda kitabillah duk zafin ran Umar da tsananinsa kana jan aya shikenan zai ga yayi shiru yayi lumlum jikinsa yayi sanyi saboda me saboda ba ya ketara aya duk abin da yanka jan aya to ka gama da shi amma da a jahiliya kai ka karanta tarihi ka ga abin mamaki so ai shi haƙƙin ɗan adam ma ana kiyayewa ne don me don haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala mako fa kullu duyun illahi ta'ala wajiba dukkan wasu bashishshuka da ake bin mutum don Allah to wajibai ne a biya su minal kaffara kaman kaffara da ake bin mutum wajibi ne a biya masa ƴan uwansa wajibi su biya mako wannuzur da kuma ba kance kala kala wajibi su biya wa fardil hajj wal umra da farillan hajj da umra duka sai a biya kuma wannan ba ma sai na farilla ba har na nafila yana cikin ayyuka da suke saduwa zuwa ga iyaye shine yin hajj da umra on their behalf a riga yin hajj da umra don su iya cikin muhimman al'amura da ke saduwa zuwa gare su wannan والصبر أزمي تدخل في قوله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام ولن شجات كم ذنى دمنتم الله في إرادة أن تثبت أجر جبتي فدين الله أحق أن يقضى سوى باشم الله شيء في تن تن تأذية duk inda mutum ya rasu a kansa akwai bashin Allah to mu ba wa biyan bashin Allah ta'ala muhimmanci duk da Allah bai rahama ne amma in ya ba mu ikon yi to sai mu yi mafhum tayyib sadisan na shida tanfidu wasiyyatihima in kana lahuma wasiyya wajibi ne a biya musu wasiyya idan har sun rasu sun bar wasiyya wato tanfiz a aiwatar da wasiyyarsu a zartar da wasiyyar da suka bari in har sun rasu sun bar wasiyya wasiyya tana da muhimmanci wasu malamai suka ɗauke ta sunna ne da yawa kuma sun ɗauke ta a matsayin wajibi shine kada mutum ya rayu yana da abin da yake so a zartar bayan da so ka da bai wasiyya ba dukkan magabatanmu daga sahabbai tabi'ai zuwa manya-manyan malaman duniya mafiya yawa da suka fi samu a kota wasiyya da aka fito da ita sun rubuta wani suna jin sa kaza wani iya kaza wasiyyar sa ta kaza takardun sa duka na labarin sa ai kaza da su musamman kaman Sheikh Muhammad Nasir Dini Al-Albani rahmatullahi alayhi lokacin da ya wasiyyar sa yace takardun sa duka na labarin sa ya ba da su zuwa ga Jami'atul Islamiyya bil Madinatin Nabawiyya cewa akai takardun duka University of Madina suna nan yanzu a labarin da ka shiga lokacin da nake can dai nake aiki na sar akwai bangaren labarin da duka takardun Sheikh Muhammad Nasir Dini Al-Albani ne rahmatullahi alayhi an dauke su akai su can gaba ne saboda wasiyar da yake nan cewa waɗannan takardun akai su jami'a ta musulunci a ajiye a cikin wasiyar sa yayi bayani kabari wa fili za a masa yayi wasiyar a masa kabari da hadu yayi wasiya ce abin da shi a tsohuwar makabarta ba sabuwar makabarta ba misali yayi wasiya da cewa idan akwai ƴaƴansa da ba su cikin garin da ya rasu kada a gaya musu rasuwarsa har sai bayan an binne shi saboda kada su fadan da cewa sai an jira su zo sun masalla wannan ya kawo saba wa sunna na jinkiri da ba a so akwai abokinsa da yake tare da shi ce in ya rasu ya masa wanka sannan shi abokin ya raduwa zai taimaka masa a wajen yi masa wanka su zuwa da na iya daga cikin muhimman wasiyoyi wa zai maka sallah duk ana iya rubuta in na rasuwa ne sallah in babu shi wa ne in babu shi wa ne min ba da misal irin wannan yana faruwa lokacin wani ya kira ka abin gari a ce ga wani ya rasu ya yi wasiya ya ce kai kamar sallah in ba kai ba wani ko wani wasu in ba shi ba kai kamar sallah wannan ya ta faruwa gare ni so bira cikin wasiya da in ba kai ba ne ce ba ne amma in ka yi kuma daidai ne amma dai muhimmin abu a wasiya ka ba da ƙarfi akan abu na wajibi shine misali wasu haƙoƙin da ke kanka na Allah da na mutane da kake so a biya daga cikin wasiya da mutum yake iya bari zai iya cewa ɓangare kaza na dukiyarsa a sa ya zama sadakatun jami'a wannan ana iya yanke adadi ko ya ce kamar kashi ɗaya cikin biyar ko kashi ɗaya cikin shida ko kashi ɗaya cikin goma abin da ya bari da in ba kai sa'abu wasu magadan ma ba su tunawa da kai in aka yi rashin sa'a wani ne suka kara su ke nan kuma manta da kai to babu laifi a wasiyar ka ka bar wani adadin abin da kake so ko da dai za su tuna da kai kai kuma ga abin da ka bar wa kanka kashi ɗaya cikin goma kashi ɗaya cikin ashirin kashi ɗaya cikin biyar kashi ɗaya cikin talatin kashi ɗaya cikin hudu duk adadin da ka gana mana bai ya cancanta kuma wannan din ba a so ya wuce 1/3 saboda hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu duka wasiyar da za ka yi kar ya wuce 1/3 mafhum tayyib shine tanfizu wasiyatihima in kana lahuma wasiyya zartar da wasiyyar su in har suna da wasiyya ne wa thuluth fa aqal wasiyyar katta wuta kashi da cikin uku ko ma kasa da haka saboda Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu da yawa dan wasiya fiye da lalle ce a thuluth wa thuluth kafir to akan wannan malamai suke da fahimtar duk yawan wasiya katta wuta abin da ka bari na kashi da cikin uku Allah ya kaddara ka bar naira miliyan uku to wasiya kare wata naira miliyan daya min babin misali kenan ko wa infadul wasiya wajibun zartar da wasiyya da bata saba wa Qur'ani da Sunna ba wajibi ne. Duk wanda ya rasu ya rubuta wasiyya, to mu yi respecting wasiyyarsa, mu tabbatar mun yi aiki da ita, matukar wasiyyar bata saba wa Allah da kuma sunnar ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam. Wa itra'a bi tarfid, gaggawar implementing wasiyya, gaggawar aiki da wasiyya, shi ma imma wajibun ko ya zama wajibi, aw mustahabbun ko ya zama mustahabbi ne. Gaggawar aiki da wasiyya ko wajibi ko mustahabbi, shi ne da gaggawa a zartar da ita, ba a ɗaukar lokaci mai tsawo. To za a kai wasiyya ma ta Allah ta ma ana wasa da ita, shi ne rabon gado. Babu dalili na shari'a na jinkiri sai a bar gado, wanda za su yi gadon har su rasu su bar baya wani ma ya rasu baya da kowa a bayan, ba a raba ba. Gado sai shekara 20-30 ba a raba ba, sai daga baya zo ya zama rikici gaba ɗaya a rasar da za a yi da shi. So rubuta wasiyya musamman idan ajali ya kusa yana da muhimmanci, kuma shi yasa akan ji tausayin mutuwar da mutum bai samu ikon yin wasiyya a cikinta ba, shi ne mautul fujua. Babu tsammani kwata-kwata sai mutum ya rasu, bai samu ko da minti ɗaya ko na biyu da zai wasiyya ba. To mautul fujua shi ne tashin hankali, bai samu dama ko wata irin wasiyya yake ba. To wasiyya ka'ida, kuma kana da wasiyya ka rubuta ta, ka ajiye ta a wani wuri da yake amintacce, ko ɗakinka, ko ka ba wani wanda ka aminta da shi, kuma na kusa da kai sani wasiyya tana hannun wani. Kuma daga lokaci zuwa lokaci za a ci gaba da updating wasiyya, a ci gaba da jaddada ta. Wani kana jin sa bashi, idan ya biya ka wajibi ne ka zo ka cire sunansa cewa ya biya, kar ka bari kuma a zo a samu saɓani bayan ka rasu. Wanda kake yake bin ka bashi ka biya shi, sai a zo a rubuta na biya shi, kada a yi samu mara imani ka rasu a ji a ƙara biya ka da karɓan kuɗin ya yi dogo, saboda wani lokaci ɗan adam ba ka da tabbas a kansa. Tsoron Allah din ya yi ƙaranci tsakanin al'umma, wanda za su kwatanta abu ba ka raye da ya dace ɗan kaɗan ne. So shi yasa lokacin mutuwa, ko mutum ya ga ajali ya kusa ko wani abu yana da kyau, lokaci idan ajali ya kusa akwai alamu, akwai cututtuka da kamar suna gaya mutum to ka shirya ne, don a cikinsu za a ga wanda suke rayuwa ba su wuce kashi ɗaya ko biyu ko uku cikin ɗari ba. Akwai cututtuka da daga mutum sun kama shi a cikin lokaci ake jira. Akwai irin ciwo da mutum zai ji, a ce wuyan mutum ya kari ko kaza, wasu al'amura ko kaza ya tafi brain ɗinsa, ko hemorrhage mai tsanani ko kaza, irin waɗannan abubuwan suna da yawan gaske. So duk wani abin da aga alama, to wasiyya na da muhimmanci. Shine kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khayran alwasiyya lilwalidayn wal aqrabin bil ma'ruf haqqan ala almuttaqin. Wala sura kenan bakara ayatan na'am 180. Ustaz kana kokari sosai, malaka sai Allah ya baka albarka. To zuba ku bara ku zama irin sa ba, eh ba za ka zama ba? A ba ku shawara, kai ka ce ne sai zaka ga mai jaba. A yi zaka sa da bugun wayo kake. Kai sai ka ga gana. Ya ce ya hada shi Qur'ani shekara 15, amma wannan zai kan yana ba shi wahala. Wani kuma ya ce baiwa ne ko? Baiwa ne? To zan dage nima da koya in sha Allah. Allah ya kuma baiwa. Amin amin. Fa'in ka na wajiba, fa'in ka na fi wajibin fal'isra fi ibra'i zimma. Idan wasiyar da mutum ya ababin wajibi ta faɗa, to gaggawan wanzar da ita yana daga cikin kubutar da wajibi da ke kan al'umma. Mafhum? Wa in kana fi tatawwu'i, idan a cikin tatawwu'i ne nafila, fal israfil ajri lahuma, to shi ma akwai gaggawa wajen yin wannan da aka samu labarda. Wa yanbaghi an tunfada qabla dukhul, ana wanzar da wasiya tun ba abin nan mutum ba, ana wanzar da wasiya. Shi yasa rasuwar fiyayen halitta sallallahu alaihi wasallam an dauki lokaci duk da ya karantar da sahabbai gaggawa kai mutum makabarta ko bunne shi wa ma dalika an dauki lokaci a rayu saboda ne saboda wasiyoyi waye ce zai tona masa kabari waye zai masa wanka wani irin kabari za a masa yayi da ai duk wannan san da sayyidina abubakar radiyallahu anhu da tijan arziki ya tsaya tsaye wanda ka ya tabbatar da an yi sai da suka dace mafhum sayyid sabi annabai qada'u siyamil fard min ramadan alhuma biya mutu azumin watan ramadan idan ana bin su wannan azumi din a biya mutu azumin watan ramadan idan ana bin su anan malam ya kafa hujja da hadisi na bukhari hadisi na 1952 cewa li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda hadisin da manzon Allah tsira da miji sabbata ga dake fada fi hadisi Aisha radhiyallahu anha cikin hadisin da na Aisha Allah ya kawara mata yadda man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyu fi yayin halitta yace duk wanda ya rasa ke bin sa azumi to waliyin sai biya masa azumi man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyu waliyin zai biya azumi azumin ba kance wannan kusan jumhur na malamai ba su da sabani a kan haka azumin da aka dan samu sabani kamar da mai ka shine na ramadan akwai wanda suke da fahimtar azumin wata ramadan da ciyarwa ya fi dacewa a masallan akan me zan rama azumi da gaske akwai kamar manyan daliban Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah Salim bin Eid al-Hilali da Ali Hassan Ali Abdul Hamid dai daga cikin su ya rasu a wannan kwanaki na coronavirus covid-19 shine da sanadinsa suna cikin manya-manyan daliban hadisai daliban Sheikh Muhammad Nasir din ka duba sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen shafi na 34 zuwa na 41 sun yi magana mai tsawo akan fahimtar su ana rama wa mutum azumin bakance amma azumin ramadan suna ga ciyarwa shi ya fi dacewa a zo a ciyar masa kamar yadda aka saba ciyarwa ga wanda bai samu ikon yin azumi ba ala ayi halin matsala ce khilafiyya malamai sun kara wa juna ilimi akan ana rama ramadan ko ba a yi a wannan wuri Sheikh Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qahtani rahmatullahi alayhi yana da fahimtar ana rama Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah iya fahimtar da a rama Sheikh Abdulaziz bin Baz rahmatullahi alayhi yana fahimtar da a rama amma wannan irin Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi suna ga ciyarwa za a yi a watan ramadan wallahu ta'ala ثامنا النفقة صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما سادد زمنتين دباء سادر وسيدس سادد زمنتين أتشن أبوه دا أكيين نجرتا ما سمهم من تبايا رسول إياه لحديث أبي بردة رضي الله عنه فبدا حديثنا أبو بردة الله تعالى يكارى مسيدة قال يتي قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر نازو قالوا مدينة في صحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه يزو وجينا فقال سيتي أتدري لما أتيتك في عبد الله بن عمر يتبقى شيء أبو برا كافا جديد بيسا تزو وجنك نعم ka san dalilin da yasa na zo wajen ka yana tambayar sa kala sai na ce kultu la Abu Burda sai ya ce masa a ban sani ba kala ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya qul na ji manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yana cewa man ahabba an yasila abahu fi qabrihi فليصل إخوان أبيه بعد من ذو الله سيران أمين تستبت أغريش يتكاجي صحب من جاء من ذو الله سيران أمين تستبت أغريش يتكاجي من أحب ولي يتصر أن يصل أباه يسادد زمنتي وبابنسا قوما مسا في قبره الحالي ينا قبرنسا قوتنا قبرنسا فليصل إخوان أبيه ba'ada to ya ziyarci yan uwan baban bayansa ko yan uwan mamar bayansa. Wannan yake hanya mafi sauki na sadar da zumunci wa mahaifinka da ya rasu. Akwai wansa ɗaya, to in ka ziyarci wan kaman ka ziyarce shi ne. Akwai kaninsa, in ka ziyarci kanin kaman ka ziyarce shi ne. Kuma mafi kusanci da shi a alaƙar jini shi ne mafi cancanta na ka ziyarta, wanda ya fi kowa kusa da shi na alaƙar jini, har sai an rasa wannan kuma sai ka cigaba da ɗaukowa ƙasa-ƙasa ka ziyarci waɗanda Allah ya sa su suke raye. Idan mahaifiya ne ta rasu akwai yayin da akwai kan ne, sai ka ziyarce su a matsayin ka ziyarce ta. Waɗanda suka fi kusanci da ita idan suna raye, فإنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان بين أبي عمر يا كذا كذا كان بابانا عمر وبين أبيك كذا كان بابانك كي أبو برد إخاء أقيم وانتكى وود دكونا فأهبطت سينس أن أصل ذلك نسادا دون نزمن شيدا شين لكيش أول نسادا دون شي قودا أبايان rayuwar su ne. Iya da muhimmanci mutum ya ware haka da ya rubuta waɗanda suke da uwan mahaifi, ya riƙa sadar da zumunci gare su. Waɗanda suke da uwan mahaifiya ya riƙa sadar da zumunci zuwa gare su. Kuma ta mai zai faɗa waɗanda suka fi haƙƙi na jini kusanci, su suka fi haƙƙin a sadar da zumuncin gare su. Idan a kunda suke uwa ɗaya uba ɗaya, haƙƙinsu ya fi nauyi. Idan babu su, sai a sauko zuwa ga waɗanda suke raye su daga wata. Mutum ɗaya da nake da shi da suke ciki ɗaya da uwa da mahaifi na uwa ɗaya uba ɗaya a cikin shekarar ta gabata da su.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.